Sasha Hausa muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan Najeriya sun fara maida martani akan rasuwar babban hafsan sojin kasar Ibrahim Attayiru da wasu jama'ai da hatsarin jirgin sama na ranar Juma'a ya ritsa da su a jihar Kaduna. Annada Attayiru shugaban sojojin Najeriya ne a farkon wannan shekara domin ya jagoranci yaki da ayyukan ta'addanci da Najeriya ta sha fama da su tsawon shekaru. Jirgin sojoji samfurin Beechcraft 350 yana dauke da babban hafsan sojan ne a yayin da zai kai ziyaran aiki a Kaduna da yammacin ranar Juma'a, yayin da jirgin ya samu tangarda kana ya fado a kusa da filin saukan jirage na kasa da kasa a Kaduna. Wasu mutane goma ciki har da babban jami'in tattara bayanan sirri na ma'aikatar soja da wasu manyan sojoji da ma'aikatan jirgin ne suke ciki, kuma babu wanda ya kokota a cikin wannan hatsarin. A jiya Asabar ne ma'aikatar soji ta ce za ta bisa jami'an a makabartan sojoji a Abuja. Babban hafsan sojin Najeriya shine na farko da ya fara rasuwa yayin da yake kan aiki. Yan Najeriya da dama ne suka yi ta tsokaci akan lamarin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa dukkanin su gwaraza ne da suka taka muhimmiyar rawa ga zaman lafiya da tsaron wannan ƙasa. Yayin da aka tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da 'yan bindigan Falasɗinu a jiya Asabar, bayan kwanaki 11 da aka kwashe ana gwamzon faɗa, masu shiga tsakani daga Misira sun fara tattaunawa da bangarorin biyu domin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wutar. Tawagar ta Misira ta isa Isra'ila a ranar Juma'a, kana tuni ta fara ganawa tsakanin Isra'ila da 'yan ta'addan Falasɗinu, inji wani jami'in diflomasiyyar Misira da jami'an Hamas a jiya Asabar. Dan diflomasiyyar Misiran ya ce tattaunawar kawo ƙarshen da daɗin tashin hankali za ta haɗa ne da kawar da ayyukan da ke tada fitina. A gefe guda kuma gwamnatin Misira ta ce ta aika da manyan motocin da kun kaya 130 zuwa zirin Gaza da kayayyakin kiwon lafiya da wasu kayayyakin jin ƙai da ake buƙatar su cikin gaggawa, wanda ake zato za su isa a jiya Asabar. Jiya Asabar ne ranar farko da aka samu cikakken tsagaita wuta da ya kawo ƙarshen rikici mafi girma na hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin sama da shekaru 10. Sai dai Isra'ila da Hamas dukkanin su sun yi ikirarin cin nasara a shekaran jiya Juma'a. Jiya Asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta Indiya ta bada rahoton samun sama da mutane 250 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, kuma fiye da 4,100 ne suka rasa rayukansu a cikin awanni 24. Wani rahoton kamfanin dallancin labaran Associated Press jiya Asabar ya ce ana fatan Indiya za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin duniya na yin rigakafin COVID-19. Amma samun yawan yarda da kai da rashin tsari mai kyau da kuma rashin sa'a ya hana faruwar hakan. A watan Janairu, Indiya ta yi amai ta lashe a farkon nasarar da ta samu lokacin da ta fara shirin allurar rigakafi ta cikin gida, yayin da ta tabbatar wa kasar cewa fitar da allurar rigakafin ta an daidaita shi ne gwargwadon bukatun shirin rigakafin cikin gida, a cewar AP. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in sun sanar a taron fadar White House na ranar Juma'a cewa kamfanin hada magunguna na Koriya ta Kudu zai faɗaɗa samar da allurar rigakafi da kuma bunƙasa kayan allurar rigakafin duniya. Za mu ƙarfafa ƙarfinmu na yaki da wannan annoba da kuma amsa duk wata barazana nan gaba, inji Biden yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Moon da yammacin Juma'a. Koriya ta Kudu ta yi wa kashi 3 cikin 100 na 'yan kasar miliyan 52 rigakafi kawo yanzu, amma tana da niyyar samar da kwayoyin garkuwa ga cutar zuwa watan Nuwamba. A ƙarƙashin yarjejeniyar Amurka za ta taimaka wa Seoul ta cimma wannan burin game da samar da rigakafin ga sojojin Koriya 550,000 waɗanda ke aiki tare da sojojin Amurka a yankin. A ƙarshe, masu shigar da ƙara na sojojin Habasha sun yanke wa sojoji uku hukuncin fyaɗe tare da gurfanar da wasu mutane 28 da ake zargi da kashe fararen hula a cikin rikicin da ke faruwa a arewacin yankin Tigiri. Ofishin babban lauyan gwamnati ya sanar da haka a ranar Juma'a. Bugu da ƙari, ana tuhumar wasu sojoji 25 da aikata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata, in ji sanarwar. Rikicin na Tigiri da aka kwashe tsawon watanni 6 ana yi, ana zargin sa ne da mutuwar dubban mutane da munana ayyuka da suka hada da fyaɗe da kisan gilla.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin namu na yau da ya zagaya ne kasuwan Abatuwa da ke karamar hukumar Agege a jihar Lagos. Ita dai wannan kasuwa ta Abatuwa za a iya cewa ita ce mafi girma, inda ake hada-hadar dabbobi da kuma yankawa a fadin tarayyar Najeriya, wasu ma sun ce hadda nahiyar Afirka, inda a birnin Lagos kadai mai mutane kusan miliyan 20 a duk rana ake yanka dabbobin da ake kaiwa kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar. To da farko dai muna tare ne da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa, wanda kuma za ku ji sunansa daga bakinsa, inda zai bamu tarihin wannan kasuwa da kuma abubuwan da ake sayarwa a ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ni ne Alhaji Ado Garba, chairman Bucci Kano Tinki Kowa Abashi. Na farko ina miƙa gaisuwa ta da shugabannin ƙasar Najeriya, na biyu kuma ina gaida ainihin mutanenmu na Abatuwa, ɓangaren Fulani da ɓangaren Mahauta, muna da shugabanni masu alarci. Farko wani gaba ta Abatuwa, farko da a sati guda mota huɗu ake sarkewa, amma wani lokaci da ya zo aka taso a fafa ta dawo nan Agege Abatuwa ake sauke mota kamar 50 ina sauke mota 70 zuwa 100 haka, sai kuma ɗan abin da ya sauwaka. Saboda haka alhamdulillah zaman mu da muke a cikin Abatuwa yanzu mun samu zaman lafiya. Farko jaru su makarantu wani ganyen na Abatuwa, Allah ne ya kamo Abatuwa har kasani yake, daga ɓangaren Fulani zuwa ɓangaren masu kara da ɓangaren Mahauta gaba ɗaya Shanu, wanda ya sa duk wanda ya gani saniya Allah ya sa mata albarka, wanda kan misiyanta zuwa mai sayarwa zuwa mai tokari zuwa mai fiɗa zuwa mai sara zuwa mai sayar da nama a cikin kasuwa. Mun samu wani lokaci yanzu, muka samu lokacin da Allah ya kame yanzu, wanda nake ciki yanzu za ka yanka sa ko taɓa shi ma ba za ka yi, mai maka fiɗa daban, mai maka tokari daban, mai ma sara daban, mai kima nama kasuwa daban, mai sama nama ma kasuwa daban, nake daban yake. Saboda haka sai mu ce alhamdulillah, mun gode Allah da Allah ya kawo wani lokaci sauƙin da Allah ya kawo mana yanzu. Kuma na farko waƙi a bismillah cikin Abatuwanmu, muna so gwamnatin Lagos ta duba kasuwancin da nake ta samu na ido a kansa, Allah ya ɗaukaka mu jama'a mu su dawo, don jama'a da yawa sun bar Abatuwa.
To ko akwai wasu nau'in dabbobi ne da ake kawo wannan kasuwa?
Akwai abubuwan da ake kawo, kamar ana kawo mana awaki yanzu, an kawo kaji, an kawo agwagi, an kawo tabaru, a kasa yi babu abin da ba a kawo ainihin nan inda ya abubuwan da ya shafi arewa. Kullum za mu shirgin kamar miliyan 200 a wannan kasuwa, a kista wake da kaje ainihin abubuwan da ake sayarwa zuwa shagon sun dake shi ya fita, insha Allah kuma za su ci kamar miliyan 200 insha Allah.
To ko shugaba zai gaya mana yawan mutane da ke cin gajiyar wannan kasuwa ta Abatuwa?
Ita Abatuwa ta zama ainihin jiha, ba za a ce su ci don wani kowane ɗan su ci a cikin Abatuwa ne. Daga ainihin Bahaushe zuwa Fulani zuwa Berebe zuwa Inyamuri zuwa Kare-kare zuwa Bare-bare zuwa Shosho, muna da su dai duk wani yare da shi a cikin Abatuwa. Saboda haka aiki ya sa wa za a ce miliyoyi, ba dai a ce dubu kaza mun sai a ce miliyan kaza a cikin abatun jama'a kenan ni ina kirsa a ce sai miliyan kaman mutum miliyan biyar a cikin abatun
to sanin kowa ne dai idan aka ce kasuwa ba za a rasa kasuwa da ƴan rigingimu nan da can ba to ko wani mataki shugabanni ke dauka na magance irin wannan rigingimu idan ya taso tsakanin mai saye da sayarwa
alhamdulillah mun aje ainihin committee muka aje dattawa masu adalci masu ta abubuwa a cikin kasuwa wanda abin da zaka ga gwamnati ma su ta abin Allah ya gyara ma za a gyara kawo yiza kan wajen gwamnati ma an gyara mu kan hukuma a jere ko sore fadin su da Allah da mai sulhu a wannan gida an ga abu ya fi kai arfin mu ne to shi muke ga hukuma amma dai in Allah da abu ne karfin mu ba za mu tsaya mu ce ta abin a gida ga ni bakin zare na farko ina za mu sa roƙon Allah Allah ya taimaka mana Allah ya dawo jama'ar da suka tafi su daman ninkin ba ninkin su a daman su ne ji kuma zaka wani kafin ci namu Allah ya samu albarka cikin al'amarin na uku kuma ina roƙon Allah da jama'ar mu gaba ɗaya mu tayar da addu'a ta addu'a ji kuma mun ji dan muka tayar da addu'a muka sa gaba Allah zai mana maganin abu amma na farko ina roƙon Allah ya zauna da mu lafiya ko za mu zama lafiya amin ya rashi alai umar galadi ma Allah ya gafarta masa lokacin da dama ne da zai kawai ba mu shawara ya za'i ya za'i to duk da haka dai akwai wanda ba a rasa domin an ce na Allah baya karewa amma shi muna yin addu'a Allah ya tafi nan ala kullu hali umar zauna sai mun tana shi kuma sai an masa addu'a akan an aure shi tasowa dai ta zai ta abu yace wani kake ya kure ko Allah da kowa lafiya zaman lafiya ba abin da yafi shi dadi duk abin da zamu samu lafiya shirme ne amma Allah ya take mu zaman lafiya ko zamu samu abin Allah ya samu albarka zaman kowa lafiya
to a waje ɗaya kuma ga wani daga cikin masu hada-hada a wannan kasuwa shi ma zai bayyana sunansa da kuma abin da yake a wannan kasuwa
Zakariyahu Alhaji Ado abin da muke ta mayan kashanu ce kuma abubuwa daidai wa wanda suke mawata bajin daɗin da suke ko ba kawai amma kuma mawata da yawa suna yawan kuka akan abubuwan wasu ba sa jin daɗi wasu kuma ga da mai da harkar bawa haka take sai dai hakuri su aikin saniyar haka da sauransu ba sa jin jituwa a kanta sosai haka saboda matsaloli wa'ansu an san komai wani abu wani a cikin al'amura ko ba haka ba
to kowa dai ya ji an yi batun dabbobi ya san cewa ana kawo dabbobin nan ne daga arewacin Najeriya wasu ma an ce daga kasashen ƙetare kuma ba za a taba kawo su ba sai an yi amfani da hanyoyin sufuri to ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin masu ɓangaren sufuri na dabbobi daga arewa zuwa nan Lagos inda ake kawo wannan dabbobi kuma zai gabatar da sunansa da kuma ayyukan da wannan kamfani nasu yake yi na samar da dabbobi a wannan kasuwa ta Abatuwa.
Sunana Alhaji Sa'adu Yusuf ɗan dare gulma ni mutumin kabine ni ne manajan darakta na wannan kamfanin mai kula da zirga-zirga kawo shanu a nan yammacin Najeriya wato Lagos. Ina da chairman sunan shi Alhaji Yahaya da bi mutumin cigawa ne sai ga kamfanin mu daga cikin Abato wanda Ministry of Agriculture ta Lagos ta ba mu shine kula da shigowar shanu da ake kawo daga sassa daban-daban na kasar Najeriya da kuma Afrika tabbai a samu tabbacin cewa an kawo su kuma an sauke su lahiya da kuma an sama ma masu motocin da suke zuwa da shanun nan wurin da za su faka motocin su su wanke su share
to kamar da aka sani dai kwanakin baya kuma ce har yanzu akwai matakai da gwamnatocin jihohi ke dauka game alaka da cutar nan ta corona da rage zirga-zirga da kuma killace mutane koya wannan lamari ya shafi yan kasuwan Abatuwa
eh gaskiya an samu rage kusan kashi 40 ko 50 cikin 100 wanda wasu mutane suna gudun tahowa saboda cutar da aka ce akwai wasu kuma suna gudun taho shigowa mawa speciali sayance kamar makwabtan mu irin su Niger, Chadi da Kamaru suna gudun tahowa saboda exchange rate da aka samu faduwarsa wanda in ka so ka daga can ka zo nan ka canza shi zuwa naira za ka sake canza zuwa saifa to za ka fadi to yi sa mahiyon kasashen makwabta ƙetare sun daina shigowa ba kamar da ba duk matakin da kasar Lagos jihar Lagos ta sanya akan cutar corona gaskiya mutanen mu sun ba da goyon baya 100% akan bin wannan ka'idodin sai dai ba a kasara ba akwai za ka samu waɗansu suke baki ne da shigowa garin don yadda cutar corona ta yi tasiri a Lagos da sauran sassan Najeriya ba ta yi tasiri a jihohin arewa ba wanda yake mutanen da suke harakokin yau da kullum masu shigowa da fitowa na suna kawowa wasu inda suke hituwa ma ba su da waɗannan dokokin wanda koda suna da su to ba su yi ƙarfi irin na Lagos ba amma daga gate din mu mun kafa waɗannan dokokin kuma mutane sun bi su ba samu matsala ba
to masu haro anan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin sauran yan kasuwa da kuka ji muryoyinsu da kuma dokacin masu saye da sayarwa a wannan kasuwa ta Abatuwa dake karamar hukumar Agege take birnin Lagos naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
shirin bi o e hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Catholic ne a Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya ina aiki a makarantar secondary ta Tsarkaka Augustine dake cikin garin Mayo Balwa yau ina yi mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya zamu yi wannan da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma a takaice shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafe abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwar mu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar vesicovaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce dake aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki da babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
barka mu dai
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari
vesicovaginal fistula turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai kaga ya zama channel da wani abu dake can gangan zai yi ya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa koda maimakon idan alura ne idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan allura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari.
Me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan ai ciki ba damuwa. Abunda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fitar da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu.
Menene alamun wannan cutar?
Alaman shine na farko idan ya faru ne ta anyan nakuda, wanda shine yawancin anyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari, mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karne din nan an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullum yakan dan kona shi. Sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta. In bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa, kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi.
A cikin mata su waye suka fi kamuwa da cutar?
Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi. A cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers, wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba, ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu ainihin relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikin su sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samun obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries, yakan zo wani lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari. Wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne, kaman infection of the urinary tract, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering can perineum. Ina iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan result in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita ta yi bayanin cewa mata masu kananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa dokar Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18 to amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganar da muke yi saboda sai ka ga yarinya yar 16 amma ga ta gamjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45 to irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitta ita to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro
menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar
abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki yake yi ba in dai tana so ta aihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi aihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake
yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari
idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata catheter fitsari ya ta fita a cikin catheter to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati 1 2 idan an cire catheter sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa catheter dai ka sa mai kanji ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba da min ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake to irin wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa'a da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire catheter sai ta za ta yi fitsari da kanta fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba dai daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kaman an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara so daya bai kama an yi so biyu ba an yi so uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai catheter da hanyoyin zamani da ake likewa yanda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan managing din fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba
wani jan hankali za kai wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti
jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abu ne ke damu ko da mutum daya ne da ka san zaka iya shawara da shi na can ciki to ka neme ce wace kaza ko wani kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama din da an fito da wuri da catheter shi kadai ma yin karami ne zai healing da kanshi
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.